بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahad ne, wanda ya daidai da 4 ga watan Zulqa'ida. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 1 ga watan Nuwamba shekara ta 2008. Wannan shine kasar na 41 daga cikin jeren girkara tutukan littafin Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, taken karatun da aka fi sani da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, har yanzu bamu gushe ba, muna karatu a cikin Kitabul Ilmi, ma'ana matattarar da Imam Al-Bukhari ya tara mana dimbin ayoyi da ainihin dandazon hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba dan komai ba, dan ya ainihin karantar da mu asalin addinin musulunci da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi, a bisa basira, a bisa hasken alqur'ani da sunna, a bisa haskakawa da fahimtar ƴan mazanjiya, mutanen kirki, as-salafus salih. Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda. A yau zamu tashi inda Imam Al-Bukhari yace, babun ko babu man baraka ala rukubataihi inda al-imami aw al-muhaddisi. Babin da ke bayani akan wanda ya je ya durƙusar da gwiwoyin shi a wurin limamin musulmi ko kuma a wurin malamin hadisi, ma'ana a cikin harkar ilimi, sai mas'ala ta ilimi ta kai, sai ka je malami zai biya maka karatu ko zai maka fatawa ko zaka bashi haƙuri ko zaka yi mishi wata magana, daga je sai ka same shi yana zaune ne ko yana tsaye ne, kai sai ka durƙusar da gwiwarka a gaban shi, ko in kai haka kayi laifi baka yi laifi ba. Dalili, saboda an samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi haka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Me ye dalili daga cikin dalilan da Imam Al-Bukhari zai kara kanshi akan wannan mas'ala? Sai ya ce, haddathana Abu Yamani qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja fa qama Abdullah ibn Hudhafa fa qala man abi فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا فسكت صلى الله عليه وآله وسلم. بنجوانا حديث عند الإمام البخاري يكربوش دقما لمنشي ميسونا الإمام أبو اليماني شيكو يكربو دقما لمنشي شعيب شيكو شعيب دقا سركم ما لمي الإمام محمد ابن شهاب الزهري شيكو يتي أنس بن مالك صحابي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا باني لابارين تيوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يافتو معنى كو يافتو دقا جدنشي كو يافتو دقا مسلاتي كو يافتو دقا وتبكا معنى دي يافتو زواغ صحابي يا بيانا قليسو فقام عبد الله بن حذافة sai wani sahabi saurayi ne mai suna Abdullahi dan Hudhafa, fa kala sai yace, ya miƙe yace, man abi, ya manzan Allah waye babana ne? Fa kala sai manzan Allah yace, abuka Hudhafa, Hudhafa ne babanka. To wannan tambayar ba ta da dadi, domin wannan tambayar ba ta da alaka da fahimta addini. Sai manzan Allah bai ji dadin ta ba, in ba kuma ta ba babin da muka yi a baya da yace, babul ghadab fil mawa'iz ko fil mau'iza, fushi game da wa'azi, mai wa'azi ko mai abin nan, saboda wata tambayar za ta harzuka shi. Wannan tambayar in ba ku manta ba, Bukhari ya yi hujja da ita akan ta, harzuka ta tayawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali, dan manzon Allah ya zo ya karantar da mutane addini ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malami ne na biology ba, ba likita bane, ba dan DNA bane, me ya kai shi a ce mishi man abi, waye babana? Wannan tambayar sai bai ji dadin ta ba. To shikenan, summa aksara, sai manzon Allah ya yawaita cewa an yaqula saluni, ku yi ta tambaya ta dai, ku yi ta tambaya ta, ma'ana tunda dai tambaya ce ku yi ta yi. To sai wasu daga ciki waɗanda ba su fahimci wannan ran Annabi ne ya ɓaci ba, har ya ce to ku yi ta tambaya, tunda dai tambaya ce ku yi ta yi. sai kawai sai suka ci gaba da kwararo tambaya, wannan ma ya miƙe ya ce ni ma waye babana, wannan ma ya ce ni ma wane ne babana. Manzo Allah yana tace musu to ku dai ta tambaya ta shine fa baraka Umaru ala rukubataihi, sai Umaru ya durƙusa akan guyoyin shi. Fa qala, sai ya ce rabina billahi rabban, mun yadda da Allah a matsayin ubangijinmu, ba mu da ja akan haka. Wa bil islami dinan, kuma mun yadda da musulunci a matsayin addininmu, ba mu da ja. Wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya, kuma mun yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabinmu. Fasakata, shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru, ko kuma sai manzon Allah ya huce ya sauka daga wannan fushi nashi. To ina mahalli shahid a cikin wannan hadisi shine fa baraka Umaru ala rukubatayhi, sai Umar ya durƙusa akan gwiwoyin shi. To wannan dalili ne akan halaccin yin haka, ma'ana malami ne mai wa'azi, a tsaye yake wa'azin shi, ko a zaune akan kujera ne, ko akan shimfiɗa ne, sai mas'ala te mas'ala, sai ka ainihin durƙusu akan gwiwoyinka, kamar yadda ƴan boko suke cewa kneel down, irin yadda malami ke gurfanar da ɗalibi, sai ka gurfanar da gwiwarka haka, sai ka ɗagu, ko dan malamin ya ganka, ko dan ka samu isar da saƙon, sai ka gaya wa malamin wata magana. Shin ko wannan yana daga cikin durƙuso wanda aka hana? Shine Imam al-Bukhari ya sa ya kawo, sai ya ce ba shi daga cikin durƙuso da aka hana, domin wannan gurfanar da gwiwoyi ne a ƙasa, ba durƙuso ne irin wanda ake magana, wanda ya zo na gaisuwa ko na girmamawa ko na sujuda ko makamantan haka ba. Ma'ana ka durƙusa, ka zubar da gwiwoyinka ne dan ka ɗagu sama, ya hange ka ko kai ka hange shi, ko ya ji ka ko kai ka ji shi, shine manufar. Ina fata an gane abinda yasa nake wannan bayani, saboda wannan hadisi su malaman farko da suka yi aiki da haka su Umar, da su waɗanda suka zo daga bayan su sune kudama'u, basu taɓa fahimtar shi a matsayin hujja dangane da durƙuso da bama guje Bahaushe yake yi. Ina fata an gane, domin a cikin maguzancin Bahaushe akwai durƙuso dangane da ainihin manya ko sarakuna ko makamantan haka. Wannan irin maguzancin an samu tsohon bama guje da ya musulunta, shine Mu'az ɗan Jabal, ya taɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka, saboda dama ba maguje ne, kuma sai ya je ga wasu maguzawa suna girmama manyansu ta hanyar durƙuso wajen gaisuwa. Yana shigowa Madina, farkon wanda zai haɗu da shi cikin sa'a sai ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zube ya durƙusa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da bai taɓa gani ba, sai ya ce ma bar wannan abu, ya daka mishi tsawa me wannan, sai ya ce ai ya je ƙasar Sham ne, wato ƙasar Siriya, ya ga yadda ake wa batariƙa gwaraza manyan gari, shine shi ma ya ga ba su da wani gwarzo babba da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce ai da a ce zan umarci wani da yawa wani sujuda, da matar aure na sa tewa mijinta, kenan sujuda ta sallah ita ce ake yinta akan gaɓoɓi guda bakwai wanda hadisi ya bayyana, amma gaisuwa da lankwasa gaɓa kowace iri ce, wannan sujuda ce. Ba sai an jefar da goshi a ƙasa take zama sujuda ba, in ta gaisuwa ce, ko da kana tsaye ƙiƙam sai ka ɗan risinar da kanka, to ka yi sujuda, domin ga Ƙur'ani ya kira haka da sujuda, da ya ce udkhulul baba sujjadan. Dukkan malaman tafsiri tun daga Jallalaini har kowa mai suka ce munhani'ina, ku shiga garin kuna masu risinar da kai, risinar da kai haka da nufin girmamawa, sujuda ce, bata halatta a yi ta ga kowa ba. Don haka wannan hadisin an samu daga cikin ƴan bid'a na hujja da shi akan halaccin durƙuso. To sharrin bid'a kenan, ɗan bid'a in ya shiga Alƙur'ani sai ga Ƙur'ani yana ta kawo hujjoji game da bid'ar shi, saboda shi bid'a ma da bid'a ya shiga, amma Ƙur'ani baya goyon bayan duk abin da ya karo da ainihin umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ji kan Abubakar Mahmudu Gumi, kullun yazo saka ba maguje ko Kirista musulunci, sai ya ce mai musulunci shine ka bar al'adunka. Aha, idan baka bar al'adunka ba ka shigo musulunci, sai ka zama matsala. Yanzu da yawancin malamai da kuke jin suke kawo rudani, al'adunsu ne suke shigo da su, sai su fassara su a musulunci. Don haka in ka je ka samu malami bayarabe yana fassara ayoyin Alkur'ani da hadisai a bisa al'adun shi, sai ji duk al'adun shi sun shiga cikin musulunci. In ka je ka samu Bafulatani sai kaji yana fasara a bisa al'adun shi, sai kaji duk al'adun shi sun yi daidai da na musulunci, in ka samu Bahaushe haka to in ka hada fasarorin nasa sai ka samu sun yi karo, da haka sai kaji musulmi sun ka tabe da fada, sai ka ce yaya akai suna karanta Qur'ani suke fada, ba Qur'anin bane, kowa ya kawo maguzancin shi ne, ya fasara wata aya wanda yake ganin zata shiga karkashin wannan abu. Wannan shine suke kira cultural baggage, shine ka dauki al'ada ka kawo ta cikin mutanen da ka fassara ta da irin abubuwan da kowa ya dade shi, sai kowa ya kasa fahimta ka kuma ka kasa fahimta kowa. Ina fata an gane. Dan haka jama'a, wannan hadisin kadai yana bayyana, kamar yanzu muna zaune muna karatu anan, wani yana can zai yi magana ba zan hange shi ba, sai tashi sai durƙusa akan gwiwoyin shi kamar yayin nindan, sai ce alagafata malan na da tambaya. Wannan durƙusan shine Bukhari yake magana a cikin ilimi babu laifi, don dama kitabul ilmi ba durƙusan gaisuwa ba. Dan haka in ka taba durƙusa wani ka tuba, durƙuso shirka ne a wajen gaisuwa. Ka karanta littafin At-Tibbun Nabawi na al-Imam Abi Abdullah Shamsuddin Muhammad Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ba a durƙusa ba kyau. Ka karanta dan fodiyo a cikin littafin Ihya'us Sunnah. Ka karanta dan fodiyo a cikin Bayanul Bida'i Shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-Muhammadiyya. Dan haka babu durƙuso, Hausawa ku daina durƙuso. In ɗanka ya durƙusa maka yayi alkaba'i, ya wulaƙanta ka, ya ci mutuncinka. In sirkinka ya durƙusa maka yayi maka alkaba'i, ya ci mutuncinka, ya zuba maka da girma duniya da lahira. Sai ya tuba, sai ka jawo hannun shi, sai ku yi hannu. Hadisi sahihi cikin Sahihu Muslim da Sunan Tirmidhi, manzo Allah ya ce idan musulmi da musulmi suka yi hannu, suka yi sallama, suka gaisa, sai zunubansu su kakkaɓe kamar busasshiyar bishiya. To me yafi wannan alheri? Amma yan al'ada sai ka ji tsoho yana cewa ai in yaro yana gaisawa yana hannu da manya zai sunbude. Tsoho ƙarya kake yi, sai ka tuba. Ƙarya kake tsoho, kai wa Allah shi shigi. Na'am.
Malamai da suke sa a makarantun boko bayan sun yi laifi cikin da zai iya zama laifi,
ba laifi bane, wannan punishment ne. Baka ga yan wuta ma nindan za su yi, yan wuta ma ka karanta suratu Maryam mana jisiya, thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiyya, wa nazaru adh-dhalimina fiha jisiya. Az-zaliman yan wuta sai a bar su gaba ɗaya, sai su nil down. Ai nil down alama ce ta mai laifi, saboda haka in malami ya ce yaro ya nil down, ba wai yana nufin ya sa shi durƙuse ne wajen gaisuwa ba, wannan kuma na menene? Na horo ne. Yayin da anan kuma fa na mutum ya dagu ne dan ya isar da sako yana zaune. Ina fata an gane wannan hadisi. Al-Imam al-Bukhari zai maimaita mana shi in Allah ya so a lamba ta 515 da lamba ta 6864, sannan malam ya ce ka duba lamba ta 4345. Allah ya ji kan Dr. Abubakar Imam. Ku karanta littafin shi mai suna Tafiya Mabudin Ilimi. Sai fa kun karanta adab fa, in ka zauna kai ustazu sai Qur'ani da hadisi, har manzon Allah adab yake karantawa. Dan ustazai suna kuskure, ba sa karanta literature. Ita ce hanyar rayuwar mutane. To Dr. Abubakar Imam malami ne masanin literature, sai ya tafi a kasar Ingila da ya dawo sai ya rubuta wani littafi, sai ya sa mishi Tafiya Mabudin Ilimi. A cikin littafin nashi sai yake cewa ya je kasar Ingila, sai ya ga su Turawa ba sa durƙusawa kowa. Yace sai na ga mu Hausawa durƙusawa muke mu cire takalmi, sai na ce wannan abin ai ba shari'a bace, al'ada ce. Yace su kuma Kiristoci, sai na ga cewa cire hula suke. Yace sai na ga duk Turawa su ba sa wannan gaba daya. Ku karanta Tafiya Mabudin Ilimi za ku ji. Wannan littafin ya rubuta shi fiye da shekara 50. Sai izalan nan an dade ana yin ta, sai dai salo salo ce. Ina fata an gane. Yawwa, Allah ya taimaka. Ya miƙewa, idan wani ya shigo a miƙe mishi dan tarban shi a girmama shi, wannan bai halatta ba. Ko a kotu a ce ko saboda chief judge ko justice ya shigo, wannan bai halatta ba. Ko da safe good morning sa, duk wannan bai halatta ba. Amma abin da ya halatta a cikin addinin musulunci shine mutum ne ya taho bako ne, ko kuma yanzu ya zo ya dawo daga tafiya, to wannan za a je a miƙe dan a tarbe shi tarban marhabin lale, wannan ya halatta. amma tarbiyyar irin wanda ake na miƙewa, kada wai ya zauna, kada ku zauna har sai ya zauna, wannan ba shi cikin addinin musulunci. Haka tarbe don sauke shi daga kan dabba, ko kuma tarbe shi kada ya faɗo, ko kuma tarban kaya, duk wannan babu laifi. Amma miƙewa da ake kawai miƙewa irin ta girmamawa, malami ya shigo aji da safe sai ɗalibai su miƙe, duk wanda bai miƙe ba a buge shi, wannan laifi ne, dole a cire shi daga cikin educational system. Babu inda aka faɗe shi. Cultural baggage, al'adar wasu ce kawai suka kawo, suka dunduno ta, suka sako ta a cikin boko. Shi yasa za ku ga American system yanzu duk faɗa ake da irin waɗannan abubuwan. Duk abin da ka kawo a cikin harkar ilimi na America wanda ya shafi al'adarka, sai a ce to kai ne za ka yi. Don haka ba wanda zai yi. Idan ka shigo aji ba wanda zai miƙe gaishe ka. Sai a ce wannan al'adarka ce. Wannan ɗan Philippines ne ba al'adar shi bace ba zai ba. Ba ta da alaƙa da karatun da ya zo koyo. Ina fata an gane. A wannan ya sa gajeren wando, sai a ce al'ada ka ce kai baturen Ingila. Wannan dogon wando zai sa, wannan zai sa ɗagaggen wando, wannan zai sa. Don haka American sai a ce kowa ya displayin tashi al'adar. Ba za a ce don ka taho makaranta dole sai ka yi kaza, wanda kazan bai da alaƙa da asalin karatun. Amma Ingila dama 'yan gargajiya ne, to kuma system ɗin su ake bi. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. A taƙaice maganar ita ce, dukkan mutumin da ya shigo saboda girmama shi a miƙe, ba za a zauna ba sai ya zauna, wannan bai halatta ba. Sarkin gargajiya ne shi, malami ne shi, shehi ne shi, wannan babu a musulunci. Abinda suke kafa hujja da shi, ai ga hadisi sahihi, annabi ya ce qumu ila sayyidikum. Ranar nahau kenan, don haka dole a ji akwai nahau. Annabi bai ce qumu li sayyidikum ba, cewa ya qumu ila sayyidikum. Sahabbai ne Ansarawa aka jiwa shugabansu ciwo, shi ne Sa'ad ɗan Mu'az. Sai ana zaune, sai aka zo da shi akan raƙumi ko alfadari, ba zai iya sauka ba. Sai manzo Allah ya ce qumu ila sayyidikum, ku tashi ku sauke shi. Shi ne ma'anar ta'addi ɗin bi ila, da cewa ya qumu li sayyidikum, to za ku tsaitsayu ne gare shi don girmama shi. To amma annabi bai faɗa haka ba. Ka karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa mujalladi na farko. Da haka jama'a, ba a miƙewa don girmama wani, amma don a tarbo shi yanzu ya zo baƙo ne irin za a marabce shi, to wannan babu laifi. A za a je a karɓo kayan shi ne, a bai da lafiya ne za a sauke shi, to wannan babu laifi. Amma miƙewa kawai irin wannan, to wannan cultural baggage, wannan al'adar mutane ce suka kudunduno ta, suke sakowa mutane a cikin harkar addini da ilimi, kuma ya kamata lallai a yi mata tawaye. Abin da ya kamata ku rinƙa yi shi ne, kar ku zama reactionaries, shi ne ku yi yadda za a yi fushi a yi bala'i. A'a, sai ku rubuta ma'aikatar ilimi, wannan abin da ake yi bai dace da al'adunmu da addininmu ba, don haka ba mu karɓe shi ba. Sai ma'aikatar ilimi sai ta gayyato ku, ku ne suwaye, sai ku bayyana kanku, ku je ku yi bayani, ku samu mutane masu ilimi, masu iya sharhi su yi bayani. Wannan ɗabi'a ba ta dace mana ba, ba za mu karɓe ta ba, ba za mu yi kaza ba, ba za mu yi kaza ba. Ku tafi ku ɗauki lauyoyi, a shiga a fita, a shiga a fita. Da haka 'yan kudu Yarabawa suke canji, in aka kawo musu abin da ba su karɓa ba, Bahaushe zai ce larura ce, Bahaushe zai ce to ya aka iya. Bayarabe in aka kawo mishi abin da bai yarda ba, sai ya rubuta, sai ya tafi da lauya, a je ya ce no, I will not do it. A yi ya ce no, a buga ya ce ba zai ba. Yace ya saba wa tunanin shi ba zai ba, dole sai an dawo, domin abin da ya kai shi wurin bai da alaka da wannan abin. Amma mu sai mu je dan za a koya mana karatu, sai an samu mun yi kaza, sai an samu mun yi kaza, sai an samu mun yi kaza, sai a ce yar kaza ka tura ta wai tabo, wai ba za ta sa kallabi ba, ba za ta sa hijabi ba. To me yasa babu dalili a wannan a cikin addinin musulunci? Sai a ce ko dai Teresa Boya ta rufe makarantarta, ko kuma ta bi al'adarmu da addininmu a zaria, in ba haka ba ba a bukata a kwashe a yi gaba. Amma sai zama sai a kasa yin haka, sai zama 'yar sarki a nan za ta yi karatu, 'yar shugaba, 'yar gwamna, 'yar minista, 'yar wane ne, din nan za a zuba su su yi karatu. Sai gobe kuma a ce wai bayan shekara 25 wai kuma ta lulluɓo hijabi da niqabi ta zo ta shiga, ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a. Lallai ne dole ne ku tashi ku yaƙi duk abin da ya saba addininku da al'adarku. Kalmar Sardauna kenan da ya zo buɗe A2, ya ce ba mu kafa jami'an nan don ta saba addini da al'adun mutanen garin nan ba. to duk rashin karatun literature ne ya ja muku haka. Ga arnanan sun bi sun canza muku gari. Yanzu gobe Lahadi ka shiga Zariyan nan ka kewaya ka gani, zakai gudu da mota ko ina. GB Litinin kuma fa ka kade ko da keke ba za ka iya yawo ba. Gari zai cika saboda ranar ce man da tushen aiki. Wai ko Bature na tsoranta a ina? A Ingila. To ya akai ta zo Zariya shine an cuso muku kun karba. Yanzu daurin aure kun koma Asabar da Lahadi kuke irin na Kristoci. Duk komai yanzu ya wa'azin kasa, wa'azin jiha, wa komai yanzu Asabar da Lahadi za ku yi. Me yasa? Wai saboda wannan ranar ce kowa yake da lokaci. Me yasa ba za a sa daurin auren ranar Laraba ko ranar Alhamis ko ranar Juma'a ba? Wanda yake da lokaci ya zo, wanda bai da lokaci ba taron siyasa bane, kada ya zo. Amma sai a ce a'a sai a sa, dan haka duk garin da ka shiga yanzu an zama kamar garurukan arna. Da safe zaka ji garin shiru, da zaran karfe 2 tayi zaka ji garin ya rute gaba daya. Duk daga ina za a je daurin aure nan, za a tafi daurin aure nan, shikenan ranar Litinin kuma sai kowa ya koma harka. Ma'ana kenan sun bi sun juya muku al'adu kuma kun karba, sai kun yi yaki da wannan. Sai kun yi yaki da wannan. Wannan ya saba ma addinin musulunci. Ku karanta littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim. In ba haka ba za ku yi nasara ba jama'a. Ya samu a Darul Hadisi sam ba mu yadda da cewa wai Asabar da Lahadi ta zama yaumil ijaza, a'a Juma'a da Alhamis ita ce salaf suka sa, to ita muka yadda da ita. Maganar registration or not registration ba wannan ne ya dame mu ba. Abin da ya dame mu shine Allah ya registration din mu ya yadda da mu, shikenan. Duk inda aka karantar da yaro ilimi jama'a zai je ko ina yayi common entrance, zai je ko ina yayi ainihin GCE ko waye. Bisa da na tsorata ku, in kuka kafa makaranta ba sai gwamnati ta ba ku izini ba, dan aka zo ba ku izinin sai an kawo muku sharadi na Kristoci sai kun yadda da shi, sai an sharanta muku Yahudanci sai kun yadda, duk wani kafirci sai kun yadda, sannan sai a ba ku registration. To yanzu a tsarin ilimin duniya babu gwamnatin da za ta yi maka barazana haka kakkaf. Yanzu duk wata jarabawa an yi privatizing dinta, za ka iya tafiya ka je ka karantar da ɗanka a uwar ɗaka. In ya kai daidai lokacin da kaga zai iya common entrance sai ka fito da shi je common entrance, dan kai je karatun shi fes lokacin waye yazo yazo yayi waye din shi. Abin da yake kai hatta malamai a kasar Saudi Arabia waɗanda suka ga akwai tsare-tsare da ya saba wa sunna, ba sa tura ƴaƴan su makarantu sai su karantar da su, sai lokacin jarabawa sai yaran su je su dauki jarabawa kuma sai su ci. Amma anan sai ta muku barazana, sai ka sa gajeren wando, sai ka sa canvas, sai ka sa safafara wadda kore yake wayata. Ai na aka faɗa ka cikin karatu, duk ƙarya ne. Allah ya kiyaye. Yace babu man a'ada al-hadisa salasan li yufhama anhu, babin da ke bayani akan wanda ya maimaita hadisi so uku dan a fahimci hadisin daga gare shi. Ma'anar wannan hadisin in ka karantar da ma'anar wannan babin, in ka karantar da hadisi ko ka faɗi wata magana kaga ba a fahimta ba, to sai ka maimaita ta so uku dan a fahimta. Ba wai tana nufin dole duk abin da ka faɗa sai ka maimaita so uku dan a fahimta ba, a'a sai in kaga ba a fahimta ba ko kuma akwai buƙatar ka nanata so uku din. Kamar ɗalibanka ne a aji kake karantar da su, sai ka karantar da su alhamdulillahi rabbil alamin, sai ka ji sun faɗa daidai, sai ka ci gaba. Amma sai kaga ba su fahimta ba sai ka maimaita musu so uku. To maimaita wannan so uku ko laifi ce? Sai Bukhari ya ce ba laifi ba ce. Faqala, gashi ya ce, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa qawlu zuri, ku saurara har ma da faɗin ƙarya. Fa ma za la yukarriruha, manzon Allah bai gushe ba yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa. Manzon Allah ya faɗi manya-manyan laifuffuka ne, daga ciki ya ce akwai zina, akwai sata, akwai shirka, akwai sihiri, ya ce akwai kazafi ga matar da bata ji ba bata gani ba ka ce mata mazinaciya. Sai kuma manzon Allah ya ce ku saurara jama'a har da ƙarya, har da shaida zir, baka ji ba baka gani baka faɗi, baka ji ba baka gani baka shaida. Abu Bakrata da ya ruwaito wannan hadisi, za mu zo mu same shi a lamba ta 2511, ya ce fama zala yukarriruha, manzon Allah bai gushe bai rinka maimaita wannan maganar, ya rinka maimaita wannan kalmar har sai da muka ce dama yayi shiru mun fahimta. Ashe daga cikin dalilan da zai sa malami mai wa'azi ko mai karantawa ya maimaita magana ita ce dan a fahimci maganar, kuma dan ya ja hankalin mutane game da muhimmancin magana, saboda farkon hadisin manzo Allah yana kashin gida yake fadin shi. Amma da aka zo daidai wannan kalmar, sai manzo Allah ya miƙe zaune dan ya nuna muhimmancin wannan magana. Ka duba wannan maganar da aka kiyaye ta yau, ita ta rusa duniya, ita ce qaulu zuri wa shahadatu zuri, ƙarya da shaidar zir, ƙarya da shaidar zir. Musulmi baya ƙarya, musulmi baya shaidar zir. Mai wa an faɗa haka sai kana mamaki ya za a ce haka? Eh, in dai musulmi ne baya ƙarya, in dai musulmi ne baya shaidar zir, to in ya koma yana ƙarya fa to wani abu ne shi. Amma in dai musulmi ne baya ƙarya, in dai musulmi ne baya shaidar zir. Saboda Al-Hasan al-Basri da yaji Allah ya ce inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bil akhirah, ko waɗanda suke yin ƙarya su ne waɗanda ba su yi imani bi ayatina, da ayoyinmu ba. Sai ya ce to ko da ƙarya halacce shi ba zai ba, tunda alama ce ta nuna rashin imani. Ko da halacce, tunda Allah ya ce waɗanda ba su yarda da ayoyin Allah ba suke ƙarya, ya ce to ko da an ce halacce ba zai ba, tunda a can an sallabe, an nuna cewa muguwar ɗabi'a ce ta marasa imani. To amma yau da ƙarya wani yake cin abinci, yau wani da shaidar zir yake cin abinci. Ai, waɗannan irin abubuwan suna daga abubuwan da ya sa wasu suka kyamaci aikin lauya, saboda su sun fassara cewa lauya shaidar zir yake yi. Ba dan kuma ba, saboda lauya na Bature shaidar zir yake, amma lauya a musulunci ba shaidar zir yake ba, wikala ce. Ma'ana aikin law aiki ne da yake da asali a musulunci. Ka karanta littafin Al-Mahama fi Shari'atul Islamiyya, Abu Ubaida mashhur Ali Salman. Aikin lauya a musulunci aiki ne na wakilci, shine ni ba kauye ne, ban saba zuwa police station ba, ban saba zuwa kotu ba, da naje naga yan sanda an sun yi mu muzurai, duk gaskiya ta sai in rikice. To ya za a yi kenan? Karshen ta ina da gaskiya, sai in gudu in bar gaskiya ta. To sanda azzalumai suka gano haka, sai su rinka cutar ni da irina, dan sun san cewa da an ce kotu, da an ce alkali, za mu ji tsoro. To sai aka halatta aikin lauya, shine ka zauna ka gaya mai hakikanin al'amari. Idan da takaddu ka kawo ka danka mai, ya maka tambayo, ya fahimci gaskiyar al'amari, sai je ya kare ka a bisa wannan gaskiyar. To wannan shine asalin aikin lauya. Ku je ku karanta wannan littafin, sai da mashhur yayi bincike tun daga kan zamanin sahabbai har zuwa wannan zamanin, ya rubuta littafi akan haka. Wikala ce. To amma in ya zama shaidar zirce bai ji ba, bai gani ba, zai je ya kara abin da yake ƙarya ne, to wannan bai halatta ba. To wannan shine rudanin da yake ruda wasu danyu daga cikin ustazai, da sun dubi abin da Bature yake nufi da law, sai su ce ai wannan haramun ne. Akwai a musulunci, ku tashi ku yi karatu, in ba haka ba sai ku yi ta kwakyara, sai kun girma kun zama malamai, kuma ku yi ta mutsu-mutsu, kuna tunanin ya za ku gyara damejin da kuka yi. Akwai aikin lawyer a musulunci, domin asalin aikin aiki ne na kare gaskiya da kuma wakilcin rago ko matsoraci. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Wa qala ibn Umar, Abdullah dan Umar Allah ya kara mishi yarda, yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi, yace hal ballagtu, shin na isar da sako, salasan, so uku. Manzon Allah ya faɗa haka. Me yasa manzon Allah ya faɗa haka so uku? Dan a fahimta, dan a fahimci kuma magana tana da muhimmanci. Wannan hadisi malam zai kawo mana shi in Allah so a lamba ta 1441. Sannan kuma malam ya maimaita mana wannan hadisin. Ina son duk waɗanda ke rike da wannan irin nuskar da ke hannuna, duk sanda kuka ga lamba ya sa mata ra'un a gaba, yana nufin wannan hadisin ya kawo shi a can baya. Mukarrar kenan, ra'un din ma'anarta mukarrar. Wato wannan hadisin ya maimaita shi ne, sai kuma ya faɗi wata lamba, sai ya ce can gaba kuma zai sake kawo shi. قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. أنس بن مالك الله يقرأ مشير دايتي ينادى جتكين تبيئر النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتاشي إن سلم سيسو أكو شيني النبي كان جي السلام عليكم. Idan ba ji ba assalamu alaikum, in ba ji ba assalamu alaikum, ba wai dabi'ar shi ce diman da'iman ba. Ya kamata a fahimci hadisin, a'a, in kai sallama ɗaya ba a ji ba sai ka ƙara ɗaya, sai ka ƙara ɗaya uku kenan. Ba wai ana nufin duk inda ka je ka samu jama'a assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum, a'a, ba haka ne ma'anar hadisin. Kai sallama ne ba su ji ba, to kar ka wuce uku. In ka kai ta uku to sai ka koma, in kuma wucewa ne sai ka wuce ka ba su wuri. Saboda akwai hadisin da zai zo ya fassara mana haka, hadisin sahabi Abu Musa al-Ash'ari ya zo gidan Sayyidina Umar ya yi sallama so uku, Umar yana cikin gida bai fito ba, ashe ya ji amma uzuri ya tare shi. Bayan lokaci sai Umar ya fito, sai ya samu jama'a sun yi dandazo sun cika kofar gidan shi, sai ya ce ba ɗazu na ji muryar sahabi Abu Musa yana sallama ba. Aka ce ya yi sallama uku, da ya ji baka amsa ba, baka ba da wani umarni ba, sai ya juya sai ya ce ku bi bayan shi ku nemo shi. Aka bi bayan shi aka ce to sarki ya ce ka zo, amirul mu'minin ya ce ka zo. Ya zo ya ce ya akai da kai sallama uku sai ka baka zauna baka tafi. Ya ce saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum musulmi ya sallama so uku ba a bashi jawabi ba, sai ya juya sai ya tafi yanshi. Umar ya ce tabbi ja, wannan hadisin ban san shi ba, ban taba jin shi ba, lallai sai ka kawo min shaida akan tabbacin manzon Allah ya faɗe shi. Wannan shine at-tasabbutu fir riwaya, hasa habbai su ne. In ka faɗi abin da ba su gamsu ba, ba ƙaryata ga basu ba, sai su ce to tabbatar mana da magana. Sai Abu Musa al-Ash'ari ya je ya samu mutanen anguwar su Abu Sa'id al-Khudri suna zaune, ya ce jama'a musulmi barkanku da rana, to yau na faɗi hadisi dai sarkin mu'mina ya ce in ban kawo shaida ba na shiga uku. Sai ya yi rugu-rugu da bayana da duka, cikinku ko akwai wanda ya taɓa jin wannan hadisi? Sai wanda dattijo ya ce wani hadisi ne, ya ce ga hadisin. Sai wannan dattijo ya ce duk mutanen anguwar nan sun san hadisi, har ƴan islamiya, kai ɗan islamiyan nan ma Abu Sa'id al-Khudri tashi ma ka je, kai ma ka isa ba sai an haɗa da manyan malamai ba. Sai aka tura Abu Sa'id al-Khudri ya je ya ba da shaida. Shine Sayyidina Umar ya ce kai can Umar, manzo Allah na can yana faɗin hadisi, shi kuma yana ce yana fama da kayan tireda. Haka abin yake, idan karatu ya same ka da girma to sai dai rabi-rabi, halfway. Ka dan samu kai diploma da kyar to Allah ya cika sa sauran. Ka samu kai part time ko kai long time distance learning ko wane ne. Shi yasa yara ƙanana da ake cewa su yi karatu suke ganin cutar su ake an matsa musu, sai daga baya za su yi nadama. To shi yasa in kana da hankali, in kana da yaro ya ki yadda ya karatu, kar ka sallama shi, ka tursasa shi koda da dukan kawo wuka ne, koda za ka ɗaure shi a mari ne, koda zai rasa ya zai yi duk duniyan nan sai a matsa mai sai ya yi. Amma in ka ce mishi to ba za dai kai karatu ba, eh to ba ruwana, ayya, shi yanzu ka biya mai bukata, amma ka cuce shi ka cuci kanka. Sahabbai ba haka suke ba. Ba za kai karatu ba, eh to jikinka zai gaya maka dole ka yi, kawai iyakar shawara kenan, dole ka yi. Dama ko ka yi ne uzuran au nuzura, ma'ana ko ka yi cikin lumana ko ka yi cikin tashin hankali, amma dole sai ka yi. To sai daga baya za mu zo mu karanta, za ku ji inda za ka ji suna yaban malamansu. Za ka ji inda Ibrahim an-Nakhi yake cewa kanu yadribunana, malamanmu dukanmu suke yi. Dole sai mun yi karatu, dole sai mun yi. Haka in kana da ɗalibi yake yin karatu, doka kake ɗauka, sai kaka tambayi ƴan muciya yau wajen shekara 24 da na sa musu tahfizul Qur'an. Ni dama in na ganka zan ce to na saka ka, shikenan ka shiga. Ba wai kai zaka, in na saka ka dole ka zo. In baka zo ba za a je har ɗakin uwar ka, za a je a ɗauko mini kai, a zo a ɗaga ka, a yi maka bulala. Ba ka da shawara, dole ka yi. Ga su nan yau su ne suke karantawa islamiyoyi, inda an kyale su fa da tun su ne ƴan gayun nan. In sun ganka sai su ce ka gan shi da malaminmu ne, wai da ya matsa mana kaza kaza. Yanzu ko sai shi albarka suke. To haka ake wa yara. Amma yaro ka ce ba za ka yi karatu ba, eh to je ka, a'a, baka taimake shi ba. Sahabbai sai su kama shi su ɗaure shi a mari sai ya sauka, sannan sai a kwance shi, ko kuma a daka shi in jikin shi ya kai mishi sako, sai ya ce to lallai dole ya karatun nan. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a kun je ji wannan magana. To shine sai Anas yake cewa wa idza takallama bi kalimatin, idan kuma annabi ya faɗi wata kalma ko in zai faɗi wata kalma, a'adaha salasan, sai maimaita ta so uku, ita ma dan a fahimta. In ya faɗi karan farko an fahimta, ai ba sai ya ƙara maimaitawa ba. Ina fata an gane. Qala haddathana Abdatu ibn Abdullah, qala haddathana Abdus Samad, qala haddathana Abdullah ibn al-Musanna, qala haddathana Sumamah ibn Abdullah an Anas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة كذا إمام البخاري كنا ده حديث فرقو ده نبيو دي إلي ديني أما ياسا مكار اللفزي دن ينونا مكا حديثي ديني أما سو بيو يجيش ورمالمي ديا رواية فرقو دوبيتشو أي حدثنا عبدتو مالان عبدتو يا بامو حديث يتي حدثنا عبد الصمد يتي حدثنا عبد الله بن المثنى أتكين وانا يكاو رواية أما أتكين وانا ميبان بانشن شيني حتى تفهم عنه كاجي كار اللفز to zaka ce malami ɗaya ne ya karantar da shi hadisin eh malami ɗaya ne ya karantar da shi amma so biyu wancan lafazin da wannan lafazin daban amma kowanne lafazi yana da abin da babu a cikin ɗayan dubi anan da yace annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa annabi idan ya faɗi magana sai ya maimaita ta so uku sai yace hatta tufhama anhu har sai an fahimce ta daga gare shi kaga wannan shi zai kawo shahidi akan babin shi da yace li yufhama anhu kun fahimta sannan sai yace wa idza ata ala qaumin idan kuma yaje ya samu wasu mutane fa sallama alaihim idan zai musu sallama sallama alaihim salasan so uku yake musu sallama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai muka ambata haka ne wannan hadisi imam al-bukhari zai sake kawo shi a can gaba a lamba ta 2598 sai imam al-bukhari yace قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا صلى الله عليه وسلم وانا حديث البخاري رويتوش دقا ما لمنش من سونا مسدد هكا اكي كرانت وانا سونا مسدد با مسدد با دونو سسنا ساوى انسو مسدد مسدد صفة ربانية الله نمي دا تروى معنى مسدد مي دا تروى مسدد فوانا اكي دا تروى mai gamdakatar malamin bukhari ne sunan shi kenan malam mai gamdakatar ma'ana malam mai dacewa duk inda yace kaga Allah ya datar da shi shi kuma yace haddathana abu awana abu bishrin shi kuma yace daga yusuf dan mahik ko kace dan mahikin anan sai ya zama ainihin idafa sai ta aikin shi ta ko kace an yusufa ibn mahikin in kai wahaba ba kasara to kaula san ma sai kai mishi kasara idan kai wahaba ba fataha to kaula san sai kai mata ainihin wato abin nan fataha can sai kai jarra ko idan kai wahaba ba kasra to kaula san ma kai mai kasara idan kai wahaba ba fataha to kaula san ma sai kai mishi fataha sai zama mamnu'un min as-sarf kenan ko kuma ya zama zai dauki sarf din saboda kasan shi an ai wato tsakiyar shi as-sarfance tunda an karya shi da kasara to shikenan ya koma ya zama suna al'adi kenan dan haka ko kace Yusufu ibn Mahaka ko Yusufu ibn Mahiki shi kuma yace an Abdullah ibn Amr daga Abdullah dan Amr dan Asu yace ta khallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wata tafiya ce manzon Allah sai ya tsaya a baya safarnahu tafiya ce mukai da manzon Allah sai ya tsaya a baya mu sai mukai gaba fa adrakana sai ya riske mu wa kad arhaqna salata a lokacin mun riski sallah wato mun riski daidai lokacin da ya kamata mu yi sallah mun je mun tsaya za mu yi sallah sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wace sallah ce sai ya kawo alal badaliya yace salatul asr sallar al'asr ce muka ainihin riska za mu yi wa nahnu natawaddau a halin ya same mu muna alwala wannan wawu din wawul hal ne halin da ya same mu lokacin sallah ce amma ba mu fara sallar ba ya riske mu daidai lokacin muna alwala faja'alna namsahu ala arjulina sai muka rinka shafar kafan mu ba ma wanke kafafuwan mu sai muka rinka shafa musu ruwa fanada bi a'la sautihi, sai manzon Allah ya daga ainihin muryar shi mafi karfi daga ciki, ya dagaye magana yace wailul lil aqab minan nari, azabar wuta ta tabbata ga kafafuwan da ba a wanke su. Wailul lil aqab minan nari, azabar wuta ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su. Marrataini su biyu ya faɗi haka, aw salasan ko so uku. Wannan hadisi dalili ne akan cewa sahabbai sun je suna shafar kafa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kafa ba shafar ta ake ba, wanke ta ake yi. Saboda haka shiriyar manzon Allah kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya wakilta da ya fassara wa musulmi alqur'ani. Dan haka da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, cewa da Allah ya ku shafi kanku, ku shafa wa kanku ruwa, sai kuma ya ce wa arjulikum a wata qira'ar, wa arjulikum idan ya zo da khafd, in ya zo da kasra, yana tabbatar da asalin shafa akan khuffi ne, amma a qira'ar da take mashhuriya wa arjulakum sai zama atafi ne akan ya ayyuhal ladhina amanu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, wujuha sai zama maf'ulu bihi mansubin bi fatatin zahira ala akhirih. To da yace wa arjulakum wal waw waw ataf, wa arjula ma'tufun ala ma qablahu ayi shay al wajh wal yadain. Shi yasa gaskiya addinin musulunci ba da gargajiya ake fahimta shi ba, ba da takalidanci bane, kowa sai ya je ya koya, kuma kowa sai ya koyi nahwu da sarf, nahwu da sarf, ba irin na haya Islam ba, irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin na alfiya, irin na alkafiyatu shafiya, irin na mulhatul i'rab tahariri, ma'ana waɗanda su dama qur'ani da hadisi suke so su yi wa hidima, ba wai nahwu da sarf da za a koya maka nahwul wadi hadhihi dajajatu, wannan duk hayaniya ce take koyi karatun jarida, ba mu buƙatar ta mu da muke so mu fahimci alqur'ani. Idan ka iya larabcin Qur'ani, duk wani larabci ma ya zama mai sauki. Ka je ka gani mutum ya je degree a business administration, sai ya iya kyakkyawan turanci, in ya shiga kasuwa duk masu broking din nan ya san yadda ya karkar matsayi magana da su, haka ne ko ba haka ba, dan ya iya standard din. Amma in ya je iya broking, in ya shiga jami'a, ba wanda zai fahimce shi, kuma shi ma ba zai fahimci kowa ba. Saboda haka jama'a, in kun tashi koyon larabci, malaman haya Islam, ku kawo revolution a cikin haya Islam. Duk wannan syllabus da suka bi suka sa outdated syllabus, ku ciccire shi, ku kawo littattafai waɗanda in mutum ya gama haya Islam zai ji larabci irin larabcin Alqur'ani da hadisi, zai iya larabci irin larabcin da ya kamata, wanda larabcin da za a yi a aljanna, ba larabcin da ake a gidan rediyon Masar ba, dan ba gidan rediyon Masar za mu gama karatun nan mu je mu shiga ba, aljanna muke so mu shiga. Ina fata an gane. Saboda haka ya kamata lallai jama'a a fahimci wannan da kyau. Wannan aya ta Alqur'ani da ke magana alwala tana tabbatar da wajabcin wanke kafa. Qira'a ko riwayar ayar da ta zo da khaf da kasra, ka karanta littafin sharhu sunna mujalladi na farko, bagawu ya ce tana nuni ne zuwa ga shafa akan hufi. In ba haka ba fa, sai ce lil mujawara, saboda nahwu yana da tasiri kamar yadda man gyada yake da tasiri. In ka zama man gyada a cikin takadda, can an jima sai kaga ya bullo, amma ba zubewa yake ban na so yayi, to nahwu yana da wannan mujawara, cewa wamsahu bi ru'usikum kasara, sai ta tursasa kalmar da zata biyo baya ita ma a sa mata kasara, ba dan ta dauki ma'anar ballil mujawara, saboda makwabtaka. Wannan wani abu ne kuma a nahwu. Allah ya taimaka, a je fa a koya jama'a, kuma kar ai wasa, kuma in fa mun ce a je a koya da gaske muke, ba wai ana fadi ne kawai ai kabbara ba, kowa ya je koyi nahwu da sarf. Muna nan kuma za mu zo a buɗe Arabic village, ma'ana Arabic village din mu ba wai sai a shekara hudu ba, a Arabic village za a iya cewa duk sati, za a iya cewa duk wata za a je Arabic village, a je kowa ya zauna, kai duk abin da zaka yi amma da larabci, ko tari zaka yi da larabci zaka yi, ko atishawa da larabci zaka yi, haka shine ma'ana Arabic village, shine Arabic village. Yanzu duk hayaniyar da muke da me muke nan da Hausa muke yi, da tari da atishawa da duk abin da hammun shari da Hausa kake yi, ko to a Arabic village gaba ɗaya za a sa mamnu'un almuhadatha bi ayyi lugha al-ajnabiyya, anan duk wani communication, ka san ko tari menene communication ne, kana nuna mutane baka da lafiya to yi da larabci. Ina fata an gane magani kake so, faɗi sunan shi da larabci. Duk abin da ba za ka iya ba kai ta kwatantawa har a gano, sai a faɗa maka, sannan ka faɗa, sai a ce to maimaito faɗi abin da kake so da larabci. Shine ma'ana Arabic village. Duk kasashen Larabawa ne jama'a, amma Najeriya kwaya ɗaya aka je aka yi can a ƙarshen duniya. Kamata ya kowace anguwa akwai Arabic village. Haka ake yi kasashen da suka san me ake nufi da al-lisan al-arabi, harshen larabci. Za a je a ware wuri ne, katon fili ne, sai a yi gini. Akwai supermarket, akwai wurin abinci, akwai komai, har wurin sai da rake akwai, har wurin wasa akwai, akwai wurin bacci, komai ka je ka yi, amma da larabci. Zaka je ka gani gashi nan, in ka kama hanyar Jidda, in ka kama hanyar Dammam, in ka kama hanyar Marzaran, zaka je ka ga gashi nan samari ne an zo an tara su da dattawa, kowa ya zo ya shigo kawai. Amma in ka zo ba za a ji kana yin larabci matacce ba, sai standard Arabic. Sai ka ga in ka je ka dawo bayan kwana bakwai, sai ka ga ana karanta Qur'ani kana fahimta. Ina fata an gane. To duk hayaniyar da ake jama'an ba fahimci Al-Qur'ani ba, to wuta za a tafi kai tsaye. Dan ba fahimce shi ba za a aiki ba ko? Yawwa, Allah ya taimaka. To jama'a kun deji, babu ta'limin rajuli a tarka balle yarka, sannan sai kuma ya ce wa ahlahu da kuma sauran iyalan shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, dan kar ku manta ana menene, ana kitabul ilmi. Dan haka kowane ahli sunna ya je kina a cikin kwakwalwar shi. Kana karantar da matarka? Eh, to alhamdulillah. A baka karantar da ita, me yasa baka da ilimi? To ka sa ta makaranta? Eh, to amma akwai abubuwan da ka iya na rayuwa, ka zauna ka rinka karantar da ita. Dole ne kowa akwai wani abu da ya iya, sai ka zauna kana karantar da matarka. Annabi yana zama da matan shi, ana hira ta duniya, hirar nan ta duniya, sai ai ta karantar da su wani abu da ya shafi harkar duniya, a wayar musu da kai. Domin ilimi na daga cikin bangaren ilimi shine wayar da kai. Shi yasa kaga ake diban dalibai, ake tafiya da su abin da ake kira excursion. Sai a ce aje kayan jidam, suna karanta kayan jidam a cikin takarda. Yau sai a kai su kayan jidam, su je su ga kayan jidam da idansu, sai kaga sun dawo da ilimi. Aje a kai su ga dutsen Kufaina, aje a kai su ga gidan zu. Amma ku yi ta karantar da mutane, ku yi ta karantar da mutane, su waye gari suna da dimbin ilimi. To amma babu waye wa kai. Nan da suka zama malamai sai sun ba kowa wahala, irin yadda malaman nan namu suke. Sai ga malami ya ce in tafiya a jirgin sama, ce yaushe za a yi kasau? Saboda shi abin da yake gani, tunda shi dan talaka ne, jirgin sama kuma a wurin dan talaka gani yake dadi ake ji. Duk talaka gani yake jirgin sama me ake ji? Dadi ake ji. Amma wuyar da ake ci a jirgin sama bata ga wuyar da ake ci a jirgin kasa, bata gaza wanda ake ci a jirgin sama ba. Dan ka shiga jirgin sama ka sauka, wani lokacin kun nan ka sai kamar an saka maka wani abu an daka a ciki, ka je ka kaga labaita kai rubus. To amma duk talaka ne yake gani, ai masu hawa jirgin sama dadi suke ji. To dan haka shi yanzu in dan talaka ne bai da wayewar kai, ya waye gari ya zama malami, sai ya ce amma fa tafiyar in a jirgin sama za ku yi, to babu kasaru. Dan shi a cikin philosophy shi da psychology shi shine me, jirgin sama dadi ake ji. Amma mutum nawa ne ya shiga jirgin sama da gudawa ya sauka? Suna da yawa. Duk shekara sai alhazai sun yi kashi a jirgin sama, da an sauka sai wani sai ya tsure. Na fata an gane. Allah ya kyauta. Saboda haka mas'alar tana buƙatar a ilmantar da mutane jama'a. In kuna karantar da yara, ku rinƙa kuna haɗa musu da wayar da kai jama'a. Ku rinƙa kuna haɗa musu da wayar da kai. Ku je ku ɗibe su ku kai su Leventis store, su saba shiga supermarket. Kada ran da ya girma sai ina tsoron. Yanzu malamai nawa ne yake tsoron supermarket? Wani tsoron supermarket yake, kawai tsoron ta yake. Me yasa? Me yiwa kayan da yake cikin supermarket ya fi araha, amma tsoro yake ji su. Saboda me an fassara mishi tun yana karami cewa nan sai masu kudin tsiya suke iya shiga. To sai ku rinƙa kuna wayan musu da kai jama'a. Ai kun ga da aka samu bambanci da canji a cikin harkar ilimi, zaka ga yaran yanzu sun fi na da wayo. Ba yaran da ba su da wayo, sai shekara 12 bai da wayo, sai ganshi dolo. Ina fata an gane, dolo sai ganshi dolo haka da gwalele. Allah ya kiyaye. To lalle a karantar da matan aure, a karantar da bayi. Ke kuma in Allah ya sa mijinki malami ne zai karantar da ke, ai asirin ki ya rufu. Ina ma'ana asirin ki ya rufu? Yoke da za a bi a haɗa kiki haɗu tun daga uwar ɗaka, sai ki fito da hijabinki da niqabi, sai ki ci gaba da jawabi. ma'ana ke you are a graduate of bedroom, daga daka aka yaye ki. To amma matsalar shine shedan yana nan yana aiki, ita sai ta sa girman kai, shi kuma sai ya sa kasala, shi sai ya sa kasala sai ga bai da lokaci ya gaji, ita kuma sai ta sa girman kai, yana karantar da ita sai ta banga sadariya. Wai wannan ne yake karantar da ni wanda zai zo ya turmishe ni anjima da daddare? Abinda take fasarawa kenan. Wanda na riga na san yadda gadan bayan shi yake, na riga na san yadda kazan shi yake, sai dai ta banga sadariya, to sai ta zama wata baro, shi ne ba ta da kangaro te ta dariya, to shi kuma sai ya ji haushi, shi kenan sai a watse. Amma kamata ya sai ki natsu. Dubi Aisha ƴar yarinya ce, ƴar charkwaikwai, shekara ta tara annabi ya aure ta, amma sai da ta waye gari a cikin karatun ma sai da ta wuce kowa. Ka duba Imamu Zahabi da ilimi irin nashi, amma da ya firgita da ilimin Aisha, sai ya ce kai in takaice muku a duniya ni kakaf ban san wani mai ilimi ko wata mai ilima irin Aisha ba. To in ku Imamu Zahabi ya rikice game da mutum, ya kamata ka je kai tukuna ka san waye Imamu Zahabi. Waye Imamu Zahabi? Kakka suranta wani dan tsoho ne na kurkusashe ne carbi a hannu kai kuskure. Malami ne wanda duniya ma tukuna bata ga irin shi ba. Amma shi kuma ya rikice game da Aisha, yace bai san wata mai ilimi irin Aisha ba. To waye karantar da ita? Annabi ya karantar da ita. Sai ka je ka dauki tafsirin suratul nisa'i na Ibn Kathir, da farkon tafsirin da karshen tafsirin suratul nisa, kaga yadda ya rinka kawo wasu tafsirai da Aisha ta rinka, sai ta rikita ka gaba daya. Zaka ce kwakwalwar Aisha computerized kwakwalwa ce, shin da computer take aikin ba ta taba ganin ko calculator ba balle computer, amma ya ta iya ta cawo wannan aya, ta jawo nan, ta hada nan, ta fitar da nan, sai ta fitar da hukunci, sai ta wuce. A ina ta koya? A wurin Annabi ta koya. To da ka in mijinki malami ne sai ki ladabi, algafarta malam akramakallahu. Kamar yadda mata suna buƙatar muƙami, su ma ana ce mata madam, ana ce mata first lady, ana ce mata the queens of the queens, ana ce mata the princess. Eh, mata suna son wannan muƙami, musamman yar boko ko. Haka ke ma sai ki nemi shi daraja, kina fada Aisha cewa take ya Rasulullah, ya manzon Allah. Tana fadin kalmomi na girmamawa, saboda duk wanda kake son abu a wurin shi, zaka lalubi wasu kalmomi ne waɗanda in ka fada zai ji daɗi, ko da ba su zama ziga ba, dan me dan ya fahimci kana mutunta shi, dan shi ma kuma ya mayar maka da mutuncin, shine baka abin da kake so. To amma me yake faruwa? Sai kaga malami yana da mata yana son ya karantar da ita, idan ba za ka karanta. Sai kaga malami yana da mata tana son ya karantar da ita, shi kuma ba zai karantar da ita ba. Duk wannan shedan ne. Fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna. Sai an tuba gaba daya. In ba haka ba, shedan yana nan yana nazga, yana nan yana zazzaga tsakanin mazan da mata. Amma ba haka ba, akwai abin mamaki, ya zama kana da ilimi ba za ta koya ba sai ka saka ta a makaranta, sai ta je ta koya a wurin wani, me yasa shi tana ganin girman shi, shi ma kuma can ba za ta koya a wurin shi ba? Kuma wannan matsalar jama'a, akwai wani yaro matashi abokina ne amma kamalami ne yake gaya mun, yace anya matan Hausawa haka suke kuwa ƙasa Hausa, din shi bai taba zuwa Najeriya ba, ya yana faɗi kaza 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 kaza, irin wannan kukan yake. Yace zai zauna yana karantar da ita, sai ta banga sadariya, sai rasa yaya zai yi. Shi ne haike ce mishi, yake ce mini Hausa hazi, ish Hausa. Nace ismu kabila, wai me Hausa ne ma tukuna? Yace ya Sheikh Muhammad, Hausa mushkila. Wai me Hausan nan ne? Nace sunan kabila ne. Yace subhanallah, yace mushkila. Yace ta ki nutsuwa ta karatu, sai ce ta dariya, wai sai ce ta banga sadariya. To ya kamata ku gyara dai. Ya kamata ku gyara, don cewa muka yi karatun hadisi da aiki da shi, shine zama lafiya ga musulmi. Abinda muke cewa shine in mun karanta waɗannan nassoshi, sai kowa ya je nazari ya ga cewa ina ne yake da naƙasa, sai je gyara. Sai zama kai lecturer ne a business admin, matarka tana nan tana degree a business admin, kamata yayi a ce a gida kana da lokacin da zaka karantar da ita, ita kuma tana da lokacin da zaka tuna mata karatu, sai ta waye gari tana samun ƙari akan abinda kai ba, akan abinda sauran ba sa samu. Kuma dan Allah, me yasa ake daukan aure ake ba mai kuɗi ya ne? ba dan ta samu kudi ba su ma dangin su samu. To yayin da aka dauki ya aka ba mai karatu ai ya kamata kenan ita ta samu karatu dangin ta su samu. Tun ya zama wadda ta auri mai kudi ta samu kudi, wadda ta auri malami bata samu karatu ba, an tafkaka tobara. Mata ku je ku yi nazari akan waɗannan maganganun nawa, maza ku je ku yi nazari akan waɗannan maganganun nawa. Ita rayuwa jama'a ta aure ba rayuwa ce ta shashanci ba, ba kuma rayuwa ce ta reni ba, rayuwa ce ta girmamawa da mutunci. Kai ka ga mutuncinta, ita ta ga mutunci, sannan sai ku gane mecece hikimar auren. Sai sa Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan, sai an samu kauna, sai an samu tausayi. Ka rinka jin tausayinta, ta rinka jin tausayinka, ka rinka kaunarta, ta rinka kaunarka. To sai kaga duk wanda kake jin tausayi kana so ka kawo mai alheri, duk wanda kake kauna kana son ka kawo mishi alheri. Saboda haka ya kamata a ce gaskiya a samu canji a cikin jama'a ta ahli sunna game da waɗannan matsalolin. Allah ya taimake mu. Qala akhbarana Muhammadun huwa ibn Salamin qala haddathana al-Muharibiyyu قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن برب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيها دون فيما دونها إلى المدينة. كاجونا حديثي ده الإمام البخاري ساموش ده جمال منش ميسونا محمد تن سلام ككيائي. Saboda kana karatun hadisi zaka zo wata ran kuma ka samu Ibnu Sallamin. To Ibnu Sallam daban da Ibnu Salam, wannan Muhammad Ibnu Salamin ne. Yace haddathana al-Muharibi, shi ku al-Imam al-Muharibi ya bashi hadisin da yace haddathana Salih ibn Hayyana, Salih dan Hayyana yace shi ku qala Amir ibn Sha'bi, al-Imam Amir al-Sha'bi ya ainihin wato bashi labari al-Imam al-Sha'bi yace haddathani Abu Burda, Abu Burda ya bani hadisi, an abihi ya karko daga baban shi sahabi Abu Musa al-Ash'ari, shine baban Abu Burda din. Qala Abu Musa al-Ash'ari yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yace salasatul lahum ajrani, mutane biyu suna da lada biyu. To anan na son ku gane ba lada biyu ba, lada ninki biyu. Duk abin da suka aikata waɗannan mutanen aka tashi ba da ladan da ake ba da daya, su sai a ninka musu, ba wai su ɗaya za a ba su biyu ɗin ba. A'a, idan aka yi sallah kowa aka sa mai ladan jam'i 27, su sai a sa musu 54. Idan aka yi azumi aka sa musu ladan shekara, su sai a sa musu ladan shekara 2. Kaga waɗannan mutane ya kamata mu ji su don mu ma mu shiga cikin su. Suwa ne ne? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace rajulun min ahlil kitabi, a samu wani daga cikin ahlul kitabi ko wata daga cikin ahlul kitabi. Nan kuma fa'idar karanta ilimin usulul fiqh kenan, shine jurisprudence, shine dan ka san dilalatul alfaz. Da annabi yace rajulun min ahlil kitabi, namiji daga cikin kristoci da yahudawa, to ba namiji annabi yake nufi ba, yana nufin mutum kawai, jinsi. Sai ka karanta littafin usulul fiqh na Muhammad al-Amin al-Shankiti, baka ga ya tattauna wannan mas'ala. Yanzu da annabi ya ce rajulun min ahlil kitabi, mutum daga cikin kristoci da yahudawa, don aka samu mace daga cikin kristoci da yahudawa ta cika wannan sharadin fa, ba za ta samu ladanin kibi ba, za ta samu. Ashe anan mafhumul lafzi ne, laysa bi mafhumin. Kamar in ce duk wanda ya ci jarabawa a ajin nan zan bashi naira 10, a ajin kuma akwai ƴan mata, sai wata ta ci, zan dawo in ce ai cewa ne wanda, a kalmar wanda tana wakiltar ɗalibai ne kawai. To ku fahimci wannan, sai an karanta ilimin usulul fiqh. Zaka ji cewa kullun sai in ce sai an karanta ka, zaka ce karatun da yawa, eh ai kwakwalwarka ma kuma memory da Allah ya baka yana da yawa, ka je kai degree 100 ka gani kwakwalwar ba za ta cika ba. kenan waɗannan abubuwan da ake cewa zaka karanta su daidai da gurgurdan bukatarka. To in aka samu wani ko wata daga cikin Kirista ko ba Yahude, amana bi nabihi, ba Yahude ne ko ba Yahudiya, sai ta yadda ko ya yadda da annabi Isa, annabi Musa shine annabin su, Kirista ne sai ya yadda da annabi Isa, sannan wa amana bi Muhammadin, kuma ya dawo ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Abdullah ibn Salami, kama Ka'abul Ahbar, da makamantan waɗannan waɗanda Kiristoci ne da Yahudawa, kama Salmanul Farisi. Salmanul Farisi ba ma guje ne, sai dawo ya shiga Christianity. Abu Darda ko? A'a, ba Abu Darda ba ne, Tamimun Dari, wanda Hausa ke cewa Tanimu. To duk waɗannan Kiristoci ne ko Yahudawa, ko Adi ibn Hatim, duk waɗannan Kiristoci ne, sai suka da suka shiga cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To annan barin dan tsaya in yi tambihi, an samu wasu suna yin kuskure su ce a zamanin nan babu bakitabi, babu ahlul kitabi, saboda ai sun bata littafin. Wannan magana kuskure ce, ba ta da asali. Ai dama tunda Qur'ani ya sauka, tunkan Qur'ani ya sauka ma sun bata littafin, amma kuma Allah ya kira su da ahlul kitabi. Wato kiran su da ahlul kitabi address ne, address ne, ma'anar address shi ne don a bambance su daga waɗanda ba su taɓa yadda da littafin ba. Ba wai Allah ya yadda cewa suna kan littafin ba ne, Allah yana addressing ɗinsu ne, yana musu inkiya da littafin ne kawai, sai a ce wane ba kitabe ne, yana aiki da littafin, baya aiki da littafin, amma dai tunda ya yi subscribing kanshi da littafin, sai a ce mishi ba kitabe. Ma'ana kalma ce diplomatic, abin nan kalma, kalma ce ake amfani da ita don a faɗa musu kalmar da za su yadda da ita. Zaka haɗu da Kirista ne ka ce mishi ya kirta kirta, zai yadda? Ba zai yadda ba. To amma in ka ce mishi ya Kirista fa, zai karɓa. In ka ce mishi ya ba kitabe, zai karɓa. To ashe zaka gaya mai kalmar da ba za ta ja muku matsala ba, dan ka zo kana so kai magana da shi, sai ka zo ka ce mishi ya kai kirta kirta, zai yadda? Ba zai yadda ba. Ashe dole ka faɗi kalmar da in ka faɗi zai yi na'am. Kamar kai ne yazo ya ce maka ya musulmiya, zaka yadda? Ba zaka saurari. Ashe kenan da Allah yake ce musu ahlul kitabi, ba yana nufin dan sun yadda da littafin a bisa yadda yake ba. Dan haka jama'a, Kristoci har duniya ta tashi da suke danganta kansu ga Christianity ko Yahudanci, Yahudawa ne. Dalilan mu ga su kamar haka. Amma ina son ja hankalinku ga wani abu. Duk wata fassara da zaka yi ka koma ka ga yaya annabi ya dauki irin wannan abin, dan abin da yake ja muku rikici, babu salafiyanci a cikin fassara ku, taku kuke yi shine in tunanin ka yazo sai ka ce kaza. Amma abin da ake so ka gane, Salmanul Farisi wuta yake bautawa, sai yazo ya shiga addinin Kirista, da yazo a yaya annabi ya dauke shi, a Kirista annabi ya dauke shi, kenan ashe wani wanda ba bani Isra'ila ba, ba Farise ko ba Haushe ko ba Fulatani ko ba Katafe, in ya ce ya shiga cikin addinin za a karɓe shi, domin Salmanul Farisi Farisi ne, amma kuma annabi ya karɓe shi a matsayin me? A matsayin Kirista. Adiyu ibn Hatim menene? Balarabe. Annabi ya karɓe shi a matsayin me? A Kirista. Tamimun Dari menene? Balarabe. Amma annabi ya karɓe shi a matsayin me? A matsayin Kirista. Ashe addinin koda ba bani Isra'ila ba, in ya shige shi za a karɓe shi. Domin wasu suna amfani da suratul Saffi wadda take cewa ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum, sai wasu su ce wannan dalili ne akan an aiko shi ne zuwa gare su. Na'am, an aiko shi ne zuwa gare su, amma duk wanda ya bi shi fa ya zama daga cikin jama'a shi. Dan haka jama'a, wannan shubuhar da suke kawo muku cewa Kirista ba zai zama Kirista ba sai in jinin bani Isra'ila ne, wannan magana ba ta da asali. In ba haka ba, ga matan annabi nan sallallahu alaihi wasallama, bayahudiya da bayahudiya, Safiya da Juwairiya, duk asalinsu menene? Yahudawa ne, kuma a Yahudawan aka karɓe su suka musulunta. Saboda haka duk fassarar da ba ku koma ku ga annabi ya yi fassara wannan abin, in ba haka ba za ku ɓata. Na ɗaya. Na biyu, shin bayan lalacewar littafin za a iya kiransu Kirista? Na'am, saboda Qur'ani cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الله yace ku yaki wadanda ba su yarda da Allah ba, ba su yarda da lahira ba, ba su haranta halal, ba su haranta halal, addinin su addinin ƙarya ne, ba addinin gaskiya ba. Sai yace min allazina utul kitaba min qablikum hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna. Daga cikin wadanda aka baiwa littafi, Allah ya yarda su ahlul kitabi ne, amma yace addinin su addinin ƙarya ne. Sannan dubi a gaban annabi suka kawo shari'a da suka zo sai suka danna dugon jin karami dan su canza. Annabi ya san me suna canzawa. Qur'ani kuma me yace? Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i, suna canza magana daga yadda Allah ya aje ta. Tare da haka aka kira su ahlul kitabi, dan haka ahlul kitabi ahlul kitabi ne. Waɗancan fatoyi da kake ji duk fatoyi ne fandararru. Kaje ka karanta littafin An-Nasikh wal Mansukh na al-Imam Abu Ja'far An-Nahas, zaka ga ya biya dandake waɗannan matsaloli, ya kawo hujjoji gamsassu, ya kawo sahabban da suka aure su a matsayin su na Yahudawa da Kiristoci, ba su yi musu sharaɗin su musulunta ba, sai daga baya su da kansu in sun ga nagartan musulunci sai su musulunta. Jabiru ya auri Kirista, Abu Qatada al-Ansari ya auri Kirista, duk Abu Ja'far An-Nahas ya ruwaito. Dan haka jama'ar musulmi kun ji wannan maganar, Kiristocin Najeriya a matsayin Kiristoci suke, Yahudawan Najeriya da sauran Yahudawa duk a matsayin Yahudawa suke. Duk mu'amalar da Allah ya shar'anta mana da Yahudawa da Kiristoci irin ta zamu yi da su. Wannan ita ce fatawa ingantacciya, kuma ma ita ce fatawa, ita ce ma magana. Sauran maganganun duk lalatattu ne, ba su da asali. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Don aka samu Kirista ko ba Yahude ya bar addinin shi ya dawo bi addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, duk ibadar da ya a musulunci jama'a har ya mutu, ladan wannan ibadar biyu ake ninka mishi, shine ma'ana hadisi. Shi yasa Qur'ani yace ulaika yu'tauna ajrahum marratayn, ana ainihin ninka musu ladan su ninki biyu. To ina son kar ku fahimci kuskure ne cewa in sun musulunta ne za a ba su lada biyu, a'a. Duk abin da kai tsohon musulmi, mun faɗi da Hausa, kai da daddan musulmi, kai kabirin an kabirin, duk abin da kai in aka baka lada daya, shi Kristan da ya musulunta lada biyu za a bashi. Me yasa? Saboda ya shawo wata tafiya ta wani addini da wani annabi, amma da ya gane tafiyar ta canza salo sai ya dawo ya bi salan, ya nuna shi ba dan san zuciya bane. Ko kun fahimta jama'a? Sannan wal abdul mamluku, da bawa wanda aka mallake shi, idza adda haqqa Allah wa haqqa mawalihi, idan ya bada haƙƙin Allah tsaf, yayi sallah akan lokaci, yayi duk abin da ya dace, kuma ya bayar da haƙƙin iyayen gidan shi, iyayen gidan shi duk abin da ya kamata ya musu yayi musu. To wannan bawan duk ibadar da ya sai aninka mai lada ninki biyu. Ina fata an gane. Wa rajulun kanat indahu amatun, da mutumin da yake da baiwa, yata'uha, yana saduwa da ita. Na'am. Wa yake cewa babu bayi? Akwai bayi, bayi har abada akwai su. Innama abinda ake so, in ka ce kana da bawa namiji ko kana da baiwa mace, kana buƙatar ka tabbatar wa da al'ummar musulmi ne ta yaya aka yi. Domin in ka je ka siyo ɗa a matsayin bawa, to ranar alƙiyama Allah ba zai maka kallon rahama ba. A ƙasashen Niger da wasu ƙasashe da talauci ya musu kat, suna sai da ƴaƴansu sayar wadda ake wa akuya. Waɗannan ƴaƴa sai a samu wasu dillalai, sai su kai su je su tara su, su ciyar da su abinci mai kyau, su yi kyan jiki, kaga sun fito Fulani ne, bare-bare ne, buzaye ne, sai ka ganta ta yi tas, ta zama sanɓaleliyar budurwa, sai a kawo ta sai a ce baiwa ce, za a siyar maka ita. To yanzu wanda ya wannan, to ya siyar da ɗa kenan, ya ci kuɗin shi, to Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama. Amma in ya tabbata asalinta baiwa ce, shi kenan ya tabbata asalinta baiwa ce. To Malam Abubakar Gumi da yake sanan ƙwararren malami ne a cikin harkar tarihi da shari'ar musulunci, sai ya tsayaye wani bayani a 1980, yau shekara 28, sai jaridar Amana da ake bugawa a garin nan ta tattaro waɗannan rahotanni gaba ɗaya, saboda sarakuna da hakimai da malumma da manyan attajirai na kasar Hausa har yanzu suna da bayi. Zaka je gidan hakimi kaza sai kaga yana da baiwa, zaka je gidan dagaci kaza sai ga yana da bayi mata waɗanda yake saduwa da su, gidan sarki kaza, gidan babban malami kaza, attajiri sai kaga suna da bayi. 1980 sai jaridar Amana sai ta kewaye malamai da na ɗariƙan da na izalan da ƴan baruwan mun da kowa ta tattara rahotannin. Sakamakon rahotannin shine shin akwai baiwa ko bawa a yanzu? To Malam Aminuddini a lokacin kalmar da na iya tuna ya faɗi cewa yayin wanda diyar da awar yana da baiwa yanzu yana saduwa da ita to zina yake yi. Kalmar Aminuddini kenan. Malam Abubakar Gumi ko da yake shi ƙwararren malami ne a harkar shari'ar musulunci kuma dadadde ne ya san tarihi sai ya ce hakikanin abin da ya faru da Turawa suka zo suka ci mu da yaƙi a ƙasar nan muna da bayi, to sai aka taso da wata da'awa duk duniya cewa za a yanta bayi, hanyar da za a bi a yanta bayin ita ce hanyar lumana, don haka duk wanda yake da bawa ya kawo za a biya shi kuɗin shi ko nawa ne ya saki wannan bawa. Malam Abubakar Gumi ya ce duk waɗanda ke da bayi a lokacin nan saboda sun ga ana biyan su kuɗaɗe masu kauri sai suka tafi suka yi ta yanta bayinsu, suka yi ta yanta bayinsu, sai aka waye gari a iya waɗanda aka sani da bayi kakaf sun yanta bayinsu. Sai ya ce ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Afghanistan wadda Turawa ba su ci su da yaƙi ba, ba su shige su ba, sai Turawa suka tsaya a waje suka nemi a fito da bayi a siyar musu, wanda ya ga dama ya fito da su ya siyar musu ya siyar musu. Sai Abubakar Gumi ya ta'aliki a nan sai ya ce don haka ƙasashe irin na Saudi Arabia da Afghanistan abu ne ba na mamaki ba a yanzu a samu bayi, domin Turawa ba su shiga ƙasar ba. Yace kasashen mu ko bi suka yi gida gida lungu lungu sakamakon wannan. Sai yace sai aka waye gari babu waɗannan bayi a kasashen mu, dan haka sai yace a ƙarƙashin wannan wanda diyar da'awar yana da baiwa a yanzu sai a ce ina ya samu ta. Sai Malam Abubakar Gumi sai ya marmaze sai yace yanzu haka ko hala zuwa akai aka siyo mishi ita? Sai yace in ba haka ba ba da kuɗi kace a siyo maka bawa namiji. Suna siyar da mata har yanzu, amma an kace a siyo maka bayi maza babu. To me yake faruwa? Hakikanin al'amari an saka son zuciya ne a cikin matsalar. Malam Abubakar Gumi bai ce ainihin an soke bauta ba, bai ce kuma ba ta a Qur'ani da hadisi, bai ce ba ta a fiqhu ba, amma abin da yace shine a shari'ar musulunci in aka nemi ka yanta bawanka ka yanta ta hanyar saye ko ta hanyar yadda to ya yantu. Yantawa ko da wasa ka ce wa bawanka na yanta ka, ya yantu. Kamar yadda da wasa in ka ce wana na baka yata ta bayu, da wasa in ka ce wa matarka na sake ki ta saku, kenan waɗannan bayin a lokacin da an bi an yanta su. Sai Malam Abubakar Gumi sai ya sake kawo wani bayani a matsayin shi na malami, sai ya ce sadda Turawa suka ci mu gaba ɗaya sai suka maida mu da bayinmu bayi, haka ne mana in aka zo gida aka samu da mai gadin gida da mai gida da uwar gida aka ɗaure su, yanzu waye mai gida kuma? Ai ba maganar mai gida san makal. Don haka da mu da bayinmu sai aka maida mu bayi gaba ɗaya. A 1960 sai aka yi shelar cewa to an ba mu ƴanci. Sai Abubakar Gumi ya ce to wannan ƴanci ya nuna duk wani bawa da ke ƙarƙashin ƙasar da ake kiranta Najeriya to ya waye gari ya zama ba bawa ba, don an haɗa mu gaba ɗaya an maida mu bayi, sai kuma aka haɗa mu gaba ɗaya aka ƴanta, don haka babu sauran bawa kenan. Ina fata an gane. To amma abin da yake faruwa shehunai ne suke ta kare waɗannan abubuwa cewa ai akwai bayi, ai akwai kaza, ai akwai kaza, amma dai sun kasa tabbatar da salsalar yadda waɗannan bayi suka waye gari suka zama bayi. Amma abin da muke cewa a dai ji tsoron Allah, iyakacin ta kenan. Duk abin da za ka yi ka ji tsoron Allah, ka je ka ɗauko ɗaya daga Nijar ko daga Senegal ko daga Cameroon a zo a kiwata ta sai ta ƙoshi ta yi ɓulɓul, sai a zo a siyarwa da wani sarki a matsayin an siyar mishi da bawa, to kai ka cinye rabonka na lahira, shi kuma fa ka kawo mishi danja domin zina ka kawo mai gidan shi. shi yasa an samu wani hakimi matan shi suna zuwa makarantu suka ji wa'azi suka koma suka ce to waɗannan bayi sai ka bayyana ina asalin su. To fa shikenan aka je aka kunno waɗannan masu makaranta bala'i cewa ai suna haddasa fitina ne. Shine lokacin aka kira ni a matsayin dan sulhu nace to ba zan yi sulhu ba sai an gaya min gaskiyar menene. Shine aka samu wani malami ya miƙe yace gaskiyar lamari karatu muka zo muka yi mata bayani akan yadda harkar bauta take. Ya zama akwai matan hakimi, hakimi kuma yana da ainihin bayi a gida, suka je suka ce to karatu ya bayyana cewa waɗannan bayi ba bayi bane. Dan haka sai a kore su. Shikenan hakimi ya je kunno musu fitina cewa wannan makaranta ta mata fitina ake karantawa. Kullum matsalar ɗan Najeriya shine baya son a biyo abu tun farko. Ita kuwa shari'a ba za a yi ta daga surface ba sai an ce me ye asalin abu. To haka biyo asalin abu to sai ɗan Najeriya sai ce ba za a bi asalin ba. Sai a dubi sama saman sai a faɗi maganar sai a yi hukunci a haka. Allah ya kyauta. To mutumin dai da yake da baiwa ya zama yana saduwa da ita. Na'am, in ta tabbata baiwa ce ke kuma uwar gida ba yadda kika iya. Domin Allah ya halatta mai iyakan mata hudu. To in ya je ga wata baiwa a kasuwa yana so sai ya sa kudin shi ya siyo. Ya zo kuma ya gyara mata daki fes. Ita ba baiwar da kau bace. Baiwa ce ta sadu da ita ta biya mishi bukata. Kaga shi yasa Allah yana da hanyoyi sun fi na cali yawa. Sadda aka kuntata ka aka ce mata hudu sai ya zama mata hudun nan kuma kana bukatar kari, sai ka tafi kasuwar bayi ka je ka kewaya ka samo ta falleliya ko falla-falla ka zo ka zuba su ko guda 50 ne ba kai laifi ba. Ba zina bace dan Allah da kanshi cewa ya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai ya ce fa innahum ghairu malumina. Ba a zarge shi ban dai bai wace ce. Da haka idan akwai kasuwar bayi duk wanda kai koda baka da mata, baka da mata sai ka je sai ka siyo baiwa sai ka zo ka gyara mata daki a matsayin baiwar ka take ba a matsayin matarka ba. Ya halatta a matarka daya kana bukatar ka kara da wata wadda ba mata ba baiwa sai ka kara. Kun ga ai musulunci is a social religion da yake biya maka bukatar ka ko kuwa yawa. Na fata an gane. Na ayi mana yake cewa a Najeriya za a iya kaiwa wani hali da za a iya samun bayi, za a iya kube ana nan. Mawaki ya ce jihadi ko yaƙi zai faru ƙasar nan amma ba yaƙin ƙabila ba, yaƙin addini duk ran da aka yi gasu nan. Na fata an gane ku dai a dage ƙwarai da gaske insha Allahu. Yan Afghanistan suna da bayin su har yanzu. Yan Afghanistan suna da bayin su har yanzu. Su har yanzu jihadi suke. In suka je suka bubbuge America suka kamo na kamowa matan mai da su bayi suke. Matan America present day. Sun mai da su bayi kuma sun bautantu bayin su ne. Dan haka Afghanistan su mulla Umar suna da ƴan mata Turawa waɗanda suke saduwa da su a matsayin bayin su. Dan sun je sun buga bugi in buga da Amerikawa. Sun kashe na kashewa sun kamo na kamowa cikin waɗanda aka kamo sai aka waye gari akwai mata sai a batta inta istibra'i shikenan sai a ci gaba da saduwa da ita ta fada cikin kasanka ko kuma kasiye ta. Dan haka kuma kun yi compromising da tura ne in har za ku buga kuma za ku same su ƙwarai da gaske. Allah ya taimaka. To sai yake cewa yana da baiwa ya ta'uha yana saduwa da ita fa'addabaha ya ladabtar da ita ya koya mata ladabi. Kun gani ya koya mata karatu ya koya mata ladabi fa'ahsana ta'dibaha kuma ya kyautata wajen koyar da ita ladabi. Na'am, kun ga wannan karatun jama'a akwai wata lacca da na tsara ta akan wannan kalmar kawai. Laccar na tsara ta tafi shekara 8 ina nan da ita a Adane amma taken lacca asalin wannan kalmar ce ta taba jada shine fa'addabaha fa'ahsana ta'diba. Koyar da ladabi ƙari ne akan koyar da karatu. Ku kiyaye, koyar da ladabi ƙari ne akan koyar da karatu. Kana karantar da mutum karatu sai ka ce mishi to in ka ga manya ka rinka kauce musu, idan ka ga manya da kaya ka rinka karbe. Waɗannan abubuwan keke da keke ba a rubuce suke a cikin karatun ba, amma in ya waye gari a matsayin shi na dalibi aka gani shi yana da waɗannan sifofin sai a ga karatun yayi haske karatun yayi albarka ka dubi yanzu ɗan zamani da ya zama tsabar karatun ne gashi nan babu ladabi sai kaga lecturer shi yake threatening yana cewa lecturer shi ka bani iko za mu hadu da kai ne a club lecturer shi malamin shi yake cewa wato ka bani jarabawa ta karshe ka kai ni karshe za mu hadu ne a can da daddare wurin shan giya to za su hadu da malamin shi a wurin shan giya ina ladabi babu ladabi babban da bai da tarbiya kullun bai gudun abun kunya haka mawaki yace idan kun gane wannan jama'a to akwai buƙatar karantar da ladabi matarka ko baiwarka ko ƴarka sai ka rinka samun wani lokaci minti 5 minti 3 minti 10 kace to kaza ga yadda ake yi ku karanta suratu luqmana ku ji yadda ake koyar da ladabi ya bunayya la tushrik billah to wannan karatu ne aqida ce sannan sai koma me wala tusair khaddaka wala tamshi fil ardi marha karka wulakanta kanka ma'ana karka je ka zubar da kanka sai ta taka ka ka san yanzu ustazai kawai sai su je cikin yan boko sai su lalata ana ta zola ya ustaz Allah ya ce wala tusair khaddaka ka tafi da izza Hassan jika manzo Allah suka ce an ce kana da girman kai yace ba girman kai bane izza ce walillahi alizzatu walirrasulihi walilmu'minina to galibin ustazai ba su fahimci haka ba sai ya dauka an yaje zubar da kanshi shine tawalu yana dan lallan kwashewa yana yin sifirin sai su wulakanta shi kai izza jama'a mun fahimci wannan shine wala tusair khaddaka karkawul linnasi karkawulakantar da kanka ga mutane sannan wala tamshi fil ardi marha karka taka kasa kuma kana dagawa sannan ya tafi har yake mishi magana akan daga murya inna ankaral aswati la sautil hamir duk wannan karantar da menene karantar da ladabi to inna ma barin ga ya muku wani sirri game da karantar da ladabi inda karantar da ladabi ne ga ƴaƴa to yana buƙatar a samu matar tana da ladabi uban ma yana da ladabi in ba haka ba uban yana da ladabi uwar ba ta da ladabi yaran za su rinka ganin wani irin tufka da warwara kenan sai ka nuna mata ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata dan haka yaran nan ga abin da za mu dora su akai to haka dora su akai sai ba za a samu tufka da warwara ba amma sanda zaka fito ka ce kaza ita kuma sai ta ga wannan abin ba daidai bane wato ba ku je kun hado shawara ku ba kowa yana ba da ladabi sabanin abin da zai karo da na dayan dan haka jama'a lallai ne mu tsaya mu dubi wannan kalmar lallai a dawo a karantar da ƴaƴa ladabi jama'a mafi yawancin ƴaƴa yanzu ba su da ladabi ka dubi wani abin mamaki da yake faruwa yanzu yara duk yaran da ya zama dan shekara 17 18 sai ga kawai ya samu wando su balalle ya turo shi kan duwawu sannan nan ya tafi yana tafiya yana tada azzakarin shi yana bubburtsuno ta haka yana yana tafiya haka yana jan kafar wando haka ya tattale ta wannan din rashin ladabi ne wannan yau an waye gari babu bambanci tsakanin ƴan ahlus sunna da ƴan bid'a dan haka lallai ne ahlus sunna wallahi ku dawo cikin taitayin ku zaka ga daiwancin ƴaƴan waɗanda ake cewa ahlus sunna ne zaka ga ƴaƴan su marasa kunya ne amma an ka taba shi fa ya iya karatu ya iya hadda har ya fika amma bai da kunya saboda me saboda ba a koya mai ladabi ba to lallai ne sai a koya wa yara ladabi in ya miko da hannun hagu sai a ce a da dama ake bayarwa in ka miƙa mai ya miko hannun hagu sai ka ce a da wancan hannun in ka samu yana cin abinci da hannun hagu sai ka ce a da hannun dama kuma aikin karantar da ladabi aiki ne ja ce sa in baka yi aure baka tsaya kai nazarin wacce iri zaka aura karka auri wadda kawai take da kyau take da hanci take da magana ta iya turanci amma tana da ladabi washi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa addabaha ya karantar da ita ladabi fa ahsana ta'dibaha ya kyautata wajen karantar da ita ladabi din sannan wa allamaha ya koya mata ilimi kaga anan ya bambance tsakanin ilimi da ladabi amma a wani wuri zaka ga da ilimi da ladabi duk ɗaya ne in aka kawo ilimi ya tsaya a matsayin ladabi, in aka kawo ladabi ya matsaya a matsayin ilimi. Amma anan an bambance ne dan a nuna maka muhimmancin kowanne yana daukar nashi salon ne. Shine bayanin da ne. In ka je zaka ga wasu yara ƴan al'ada ne, zaka ga suna da ladabi amma sai ga ba su da ilimi, ba san sunna ba. In sai ganka za su gaishe ka, in sai ganka da ka za su karba, za su mutunta ka, ba za su yi maka rashin kunya ba. Idan ka ce kai ni abokin babanka, in gaya maka sai ce na tuba na bari, yana da ladabi. Amma in ka taba shi bai iya alhadisul awwal ba, bai haddace alam tara kaifa ba, to yana da ladabi bai da ilimi. To sai kai kuma ka je ka samu wannan kuma dan ahlus sunna ne, ya haddace tun daga ahqaf har zuwa nasi, amma kuma fitsararre ne, to lallai ne sai an samu gyara a cikin wannan abu. Kuma daga cikin abubuwan da suka rikita wannan tsarin jama'a shine aure da ake samu al-mu'akas, bahagon aure. Ustazu ne sai je aure yar talla, sista ce sai ta je ta aure alhajin birni, to shikenan an burkice gaba daya. Na daya. Na biyu, sai malaman islamiya waɗanda suke gaudai, ma'ana su ma danyu ne, abin da ya iya ita ce haddar ya iya, amma ya ake koya wa yaran ladabi shi ma bai iya ba. Amma da za a samu aure tsakanin mai kula da sunna da mai kula da sunna ɗaya kenan, sannan a samu malaman islamiya ƙwararru. Jama'a, ni fam ba Najeriya ba, banga inda ake sa matasa ke karantar da yara ba, yana daga cikin ganganci mafi girma da na gani a Najeriya. Domin a ƙasashe irin su Saudi Arabia, Ingila, America, za ka samu wani ma babban headmaster ne da ya daɗe ne, shi ake ba yake karantar da yan primary one, saboda waɗannan rayuwarsu tana da haɗari idan ba a samu mai hankali ba. Amma yanzu nan sai zama malamin islamiyya guda ɗaya ne, sai tura ɗan aji shi da ya kula da aji biyu, ɗan aji biyar ya kula da aji ɗaya, a haushe kuma ya ce yaro baya ɗaukan yaro. To amma abin da yake faruwa a Najeriya shine babu albashi mai tsoka ne a cikin harkar ilimi. Yanzu ran nan naje wani gari, naje na samu ga wata malama ce tana karantarwa, kowa yadda ta iya tarbiya ta, amma ba a biyan albashi, dan haka ta yi yajin aiki wata biyu, to yaran duk sun watse. To aka zauna aka ce to yaya ai mata nasiha, nace a'a, malam makaranta ba ai mishi nasiha sai an biya albashi tukuna. Nawa ne albashin? Aka ce kaza. Sai na zaro kuɗin, nace to malama na biya. To yanzu sai ki koma bakin aiki, kuma ki ji tsoron Allah, kar ki damu da matsalar kuɗin, saboda yanzu wata biyu da kika yi ba kya zuwa, to sai kin ji a jikinki in kika koma, yaran sun fara nisa. Abin da yake kawo irin waɗannan malamai a islamiya, taimako suke yi na kai da kai kawai. Da za a ce malamin islamiya a wata za ka 40,000 a bashi ko 50,000 a bashi, ai za ka ga cewa manya-manyan malamai ne masu ilimi da iyawa, su za su karanta a islamiya. To amma nawa ake biya? Naira 500 ake biyan malaman islamiya, ko naira 250, ko naira 370, wanda aka biya da yawa shine sai a biya shi naira 1,200 a wata. Shi zai karantar da matan aure da safe, shi zai karantar da ƴan mata da yamma, shi zai karantar da samari da daddare. Sai aka kawo a ce to ustazu rike wannan. Sakamakon wannan sai zama duk waɗanda suka dace su karantar ba za su zo su karantar ba. Domin mutane suna da gaskiya, jama'a, nassoshin da kuke karanta cewa zamanin sahabbai an hana karɓan kuɗin karantawa, an hana kaza, an hana kaza, ai gwamnati tana da albashi ne da take ba kowa da ainihin allowances. Yanzu a ƙasar Saudi Arabia, jama'a, akwai malaminmu ya rasu 2000, Muhammad Atiyatu Salim, malami ne mutumin ƙasar Masar, yana karantar da muwatta a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana karantawa a Jami'ar Islamiya, yana karantawa a masallacin Annabi, yana karantawa a wuri kaza. Sai aka ce mishi to albashin ya maka yawa, sai ka zabi ɗaya dai da za a rinka biyan ka, sauran sai ya ce ya yadda. Dukkan wanda yake malami ne, ya kai malami a Saudi Arabia, sai a sa mishi allowance haka siddan, sai a sa allowance a bashi, sai a kawo gida sai a bashi, sai a kawo mota sai a bashi, sai a ce an ɗauke nauyin karatun ƴaƴan shi har zuwa jami'a. To ran da aka zo aka ce Allah gafarta mala, Allah ga wani masallaci can a tukur-tukur, ka je ka rinka karantar da su, zai ce sai an biya shi? To amma kun banne hakan nan busasshe na dry ustaz, ku zo ku ce kuna son karatu dole in ce sai an bada kaza, to sai a ce ai hadisai sun hana sahabbai, wannan ba salaf bane, ba zan fahimci karatunku ba. Dan matasan nan da suke ruda al'amari suna nan a jihar Niger, Amina, suna ta ɗibo waɗannan nasoshi, haramun ne a karɓi kuɗin ana karantawa islamiya, annabi ya ce kaza, annabi ya ce kaza, ga sahabbai. duk gaba ɗaya ba sa duban menene ke karkashin ƙasa, kuma ba su san me ke karkashin ƙasa ba. A wancan zamanin mun karanta a nan, hatta Abdullahi dan Abbas bai yanka wani daga cikin allowance yake ci ba, to an dauki allowance an baka, a ce a wata gwamnati sai ta kawo naira 270,000 ta baka. Malamin nan da nazo da sharhin shi wata ran Sahihu Muslim, Malam Muhammad Ali Adam, mutumin kasar Ethiopia ne, karatu ya zo Makka, kuma karatun shi da ya ba ma nizami ba, karatu ne na zaure, sai daga baya ne ya dan samu ya yi na nizamiya. Amma gida aka dauka aka bashi dan kareren gida, ba ni tunanin a garin nan akwai irin wannan gidan. Aka dauka aka bashi kyauta, aka kawo wasu motoci kuraye aka aje mishi a kofar gida, sannan duk wata za a kawo kamar kudin Najeriya gwargwadon naira 700,000 na Najeriya sai a bashi. Sannan akwai wasu hayat, wasu kungiyoyi suna kawo mishi abinci gidan shi, shi ma bai san su ba, kawai sai dai a zo a zube abincin. To sai aka ce mishi ana so ya ringa karantarwa a Darul Hadith al-Khairiyya, sai ya ce kuma za a bashi albashi? To nan sai a ce duk wanda ya ci albashi ya ci wuta, ko ba haka bane? To sai wannan hadisi a fahimce shi, ko kun fahimta jama'a? Amma bai yi wa yadda aka ban malaman Najeriya jama'a, an ba su busassu ba komai, kuma ka zo ka ce wai malami ya karanta a Islamiya kada ya karbi wani abu, saboda annabi ya ce wanda ya karbi kausi ya karbi kausin gidan wuta, sai in ce to hands up, ba zan karba ba, amma ba zan karantar ba, ko kuma an zauna lafiya ba, tunda in na karantar na ci wani abu na ci wuta, to amma ban karantar ba fa, babu wani hadisi da na ci wuta, to sai in ce ba zan karantar ba. Saboda haka ku rinƙa malaman Najeriya adalci, ai suna kokari a hakan nan a daddagarawa, aka ji labarin musulunci a Najeriya, babu wata gwamnati da take taimakawa malamai a Najeriya, duk an yi watsi da su, duk wanda kaga suna taimaka mai sai in ya iya tsafi, ko in ya iya addu'ar bid'a, ko in ya iya ƙarya, ko in ya iya kaza, amma in dai tsabar karatu zai karantar, ba za ka yi mamaki a ce mutum kamar Abubakar Gumi har ya mutu gwamnatin Najeriya ba ta da ko taro.